Musa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 27 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da Maryar Amurka ta yi da wani matashi da ya kare kakakin majalisar dokokin jihar Yobe a zaben gwamnoni da na 'yan majalisa da aka yi kwanan nan a Najeriya. Matashin mai suna Musa Lawan Majakura ya bayyana sana'ar da yake da kuma kalubalen da ya fuskanta.
Ina zar kasuwanci ji, ina kamawa ta gagare, ina kamawa in sayar.
Ina yawo a kafa, ina tafi na je na dawo, ma ana ganin abin kamar wasan yara ne. An bani mashin ina tafiya, na je na dawo abin da na yi din ma sai ya yi ta zuwa ana warwarewa.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan, a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwan lafiya. Yau Litinin wata mace 'yar bindiga ta kashe yara uku da manyan mutane uku a makarantar Christian Grade a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana. To sai dai 'yan sanda sun harbe tare da kashe macen nan take wadda da farko aka bayyana a matsayin matashiya ce. Daga bisani hukumomi sun tabbatar da cewa wadda ake zargin 'yar shekaru 28 da haihuwa ce. Kakakin hukumar 'yan sandan birnin Nashville Don Aaron ya ce 'yar bindigar tana rike ne da akalla bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da kuma karamar bindigar hannu daya. Ya ce 'yan sanda sun soma samun kiran gaggawa ne da karfe 10:13 na safe dangane da 'yar bindigar a makarantar Covenant, wata makaranta mai zaman kanta a Nashville. Aaron ya ce jami'an 'yan sandan da suka isa wurin sun ji karar harbin bindiga yana fitowa daga hawa na biyu na ginin makarantar. Ya ce jami'ai biyu daga cikin ayarin 'yan sanda biyar da suka kai ɗauki wajen su ne suka harbe ta a harabar makarantar. Kano kuma ta mutu da karfe 10:27 na safe. Birnin Nairobi da wasu biranen kasar Kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yau Litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a ke ciki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Williams Ruto. 'Yan sanda sun haramta zanga-zanga a jiya Lahadi, to amma Odinga ya karfafawa 'yan kasar ta Kenya da su fita zanga-zanga ko ta halin ƙaƙa. An kashe mutum ɗaya a zanga-zangar ta ranar Litinin ɗin da ta gabata a Nairobi babban birnin kasar, inda wasu gwamman 'yan sanda kuma suka sami rauni a yayin arangama da masu zanga-zangar. Hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Kenya ta fitar da sanarwa a jiya Lahadi da ke cewa sakamakon wasu matsaloli ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa a yau Litinin. Odinga ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Kenya da su gudanar da zanga-zanga kan tituna a kowaɗanne ranakun Litinin da Alhamis. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Litinin ya ɗage shirinsa na yin garan bawul ga ɓangaren shari'a na ƙasar sakamakon gagarumar zanga-zanga da yaje-yajen aiki a duk faɗin ƙasar na nuna adawa da shirin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin dakatar da tsare-tsare majalisar dokoki kan shirin mai tattare da cece-kuce domin samar da damar tattaunawa ta ruwan sanyi. Sabon tsarin dai ya yi tanadin ƙarin ƙarfin ikon majalisar dokoki kan ɓangaren na shari'a, ciki har da naɗa alƙalai da kuma 'yancin soke hukunce-hukuncen da ba sa so. Ƙudurin ya haifar da babbar ɓarka a ƙasar ta Yahudawa, lamarin da ya sa wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka ce ba za su yi aikin sojan ƙasar ta Isra'ila ba muddin aka zartar da shi, suna masu iƙirarin cewa ƙasar ta kama turbar komawa ta farkin mulkin kama karya. To sai dai kuma 'yan majalisar ɓangaren Netanyahu masu rinjaye ƙalila a majalisar dokokin ƙasar sun ci gaba da kiran a zartar da ƙudurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar Burkina Faso ta dakatar da gidan talabijin na France 24 a yau Litinin bayan tashar ta talabijin ta nuna wata tattaunawa da shugaban ɓangaren arewacin Afirka na ƙungiyar Al-Qaida. Dangantaka tsakanin Farisa da Wagadugu ta taɓarɓare ainihin tun sa'ar da sojojin ƙasar ta Burkina Faso suka karɓe iko a wani juyin mulki a watan Oktoban da ya gabata. A watan Janairu, Burkina Faso ta baiwa ƙasar Faransa wa'adin wata ɗaya ta kwashe dakarunta, yayin da ta ce ta kai ƙarshen yarjejeniyar soji da ta baiwa dakarun na Faransa damar yaƙi da 'yan tada ƙayar baya ciki har da yankinta. A farkon wannan watan ne gidan talabijin din na France 24 ya nuna tattaunawa da Yazid Mubarak, wanda aka fi sani da Abu Ubaida Yusuf Al-Anabi, wanda ya dare mukamin shugabanci Al-Qaida na yankin Maghrib a shekara ta 2020 bayan wani samamen Faransa da ya kashe wanda ya gada. To sai dai gidan talabijin din ya maida martani a wata sanarwa, yana mai cewa an dauki matakin ne bisa zarge-zarge maras tushe balle makama. A ƙarshe, yau Litinin, mahukuntan gwamnatin Taliban a Afghanistan sun ce wani bam na ƙunar bakin wake ya tarwatse a wajen ma'aikatar harkokin waje da ke Kabul, babban birnin ƙasar, inda ya kashe aƙalla mutane shida ya kuma jikkata wasu da dama. Shaidun gani da ido sun shaidawa muryar Amurka cewa harin ya auku ne a wani shingen jami'an tsaro, yayin da ma'aikatar suke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin rundunar 'yan sanda na Taliban a Kabul, Khalid Zadran, ya ce jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda aka raunata. Wata ƙungiyar agaji da Italiya ke ɗaukar nauyi da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyarta ta kula da marasa lafiya da ke kusa ta karɓi mutane 12 da suka ji rauni, ciki har da wani ƙaramin yaro, yayin da wasu mutane 2 kuma suka mutu a lokacin da aka isa asibiti. Har yanzu dai ba a sami wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin ba, irinsa na farko tun somawar watan Ramadan da musulmai ke azumtar sa a makon jiya a Afghanistan. Reshen ƙungiyar IS da ke yankin da aka fi sani da Khorasan ko kuma ISK ita ce take ɗaukar alhakin kusan duka hare-hare na baya-bayan nan a ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kammala zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jiha a galibin jihohin Najeriya, ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja hankali shine yadda wani matashi ɗan shekara 33 daga jam'iyyar PDP ya kada kakakin majalisar dokokin jihar Yobe, wanda ya shafi shekara 20 a majalisar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da wannan matashi.
Ni sunana Horrible Musa Lawan Majakura daga Nguru Local Government University. Ina representing Nguru 2 constituency.
Wani abu shekaran ka zaune a halin yanzu?
An haife ni 1st January 1990.
A kana da iyali?
Ina da iyali. Ina da mata ɗaya ta rana guda hudu.
Kamar menene sana'anka a halin yanzu?
Ina kasuwan kifi. Ina kamawa ta gagare, ina kamawa in sayar.
Kamar da kai da waye kai takara a wannan kujera naka?
Na yi takara da Sufisa na Yobe State House of Assembly.
A wani jam'iyya kai wannan takarar?
Gargajin jam'iyyar PDP.
Wannan shine takaran ka karo na farko ko kuma karo na biyu?
Wannan shine takara na karo na farko.
Kamar menene yasa kai takara?
Ya dalilin da yasa na yi takara, daga duba ga nemo constituency mu da kuma inda nake presenting kauye ne, kuma duba da condition da situation namu ya shiga kuma suke ciki. Wannan shine abin da ya tun gida ni na farko na cewa to fito mana nemi wannan takarar, ko Allah ya saga mu dace.
A tarihin jihar Yobe, musamman a nan da kake wakilta a Nguru, wuri ne da a baya damu 'yan adawa sun saba cin zabi a wannan yankin. Jihar Yobe jiha ce ta jam'iyyar APC a halin yanzu. Tun lokacin da aka fara, idan mutum ya ci zabi a jam'iyyar adawa na yankin ku na Nguru, idan ya shigo da matu kuma daga bisani sai canza sheka da kuma jam'iyyar gwamnati, wani zai ce kamar za a iya wayan gari wata rana kai ma ka canza sheka daga jam'iyyar PDP ka kuma jam'iyyar APC?
Duk wannan dai jita-jita ne kuma da raɗe-raɗe da mutane suke yi. Abin da bai faru ba za ka ce ya faru ba.
To amma yanzu duba da ƙarancin shekarunka, ana ganin ka ɗauke kakakin majalisar dokoki mai ci a jihar Yobe. Kamar daman ka yi tunanin za ka samu wannan nasarar ko dai kurin ka ɗan gura takarar ne kurin?
Duba ga yadda constituency din yake cikin
ban tsorata ba. Eh, to amma ana ganin cewa wannan mutumin kakakin majalisa ne, ga karfin gwamnati, ga kuɗi, ga karfin siyasa, ga jam'iyya ne mai ci a jihar da sauransu, duk wannan bai girki zaka ba?
Bai ba ki tsoro ba. Ai yanzu al'umma sun gane ba jam'iyya ake ba, mutum ake.
Kafin ka shiga takarar nan, misali kamar kai a ɓangaren ka, wani ƙalubale ka fuskanta?
Ina yawo a kafa, in na tafi na je na dawo, ma ana ganin abin kamar wasan yara ne. An bani mashin ina tafiya, na je na dawo abin da na yi ɗin ma sai a yi ta zuwa ana warwarewa.
To kamar an ce an maka ta yin kuɗi domin ka daina takarar lokacin da aka ga ka ɗan fara zama barazana, Gaskiya ne, kuma gaskiya ne kamar ta yanzu aka yi maka?
Eh, gaskiya ne. Da farko an taya ni da naira miliyan 18. Martani da na yi musu na ce na farko da ni wannan abin amana aka bani.
So,
ba da yanda ni talaka ne kuma kalubale da suke ciki har su kai talakin dina a cikin mutane 1000 aka ce ka zo kai wannan abin, na ce ba zai iya cin amana ba. Ni ban fito don kuɗi ba.
Misali kamar da motoci ne kai yakin neman zaɓe, kuma wace irin mota kake hawa?
Da farko na fara gafa wani daga Jigawa ya bani mashin, wani daga cikin guru ya zo ya bani go. Bayan ya bani go, haka daga baya wani ɗan takarar gwamnanmu ya zo ya bani kyautar mota jeep, da mota ɗaya na yi amfani.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina da ya yi hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da karancin takardar kuɗin naira a ƙasar, za mu sake waiwayar wani rahoto na musamman akan matakin sauya kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka da kuma yadda ya shafi jama'a. Ga Sani Malamfashi da ƙarin bayani.
A Najeriya, yanayin rayuwa tare da harkokin yau da kullum sun canza sabili da matsalar kuɗi wanda al'ummar ƙasar suka shiga ciki sanadiyar canza wasu daga cikin manyan takardun kuɗin. Dukka da ƙarin wa'adin da aka yi har sau biyu wanda zai cika a ranar 17 ga wannan wata da muke ciki. Wannan kuci da aka shiga ya janyo zanga-zanga a manyan biranen Ikowato Lagos da kuma birnin Ibadan a kudancin. An kuma sami yaɗuwar yamutsi da hargowa a akasarin bankunan ƙasar wajen layin bin ATM ko kuma na zauren ansa kuɗi, wato banking hall a sassa daban-daban.
Bus stop. 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 Bus stop.
Ko da yake dai batun ya daidaita a ɗan tsakanin na an samu sassauci ga masu asusun banki wanda kuma suna da software na aika da kuɗi ko kuma samun sakon kuɗi, to su kam komai na tafiya daidai. To amma ga waɗanda suke zuwa wajen masu POS a shaguna suna aikiya da kuɗi ko amsa, labarukan da za su baka sun sha bamban. Ga wasu daga cikin wanda na zanta da su.
Sunana Adamu Ibrahim. Yau wannan layi da ake yi a ATM ai abun ba a cewa komai, sai dai kawai muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
POS
ba kuɗi a POS, za ka je POS ya ce maka sai 2000 in kai sa'a ma ko 1000.
Caji ya aiki?
To akwai ran da dai na aiki yaro nan ya dawo yake ce mini 10,000 zai an so mini, ya ce an ce za a cire 1000 a cikin 10,000. Na ce mishi gaskiya ya dawo.
Amma bisa ƙa'ida nawa ya kamata 10,000?
10,000 naira 100 ne. bisa ka'ida.
Ranka ya ɗai kuman ya ne yaya al'amarin yake.
Wallahi sai godiya ga Allah. Mutane na jikin rikici. Jiya nan sai da mota ta tsaya ga ni da kuɗi ga ATM hannuna ba mai bayan da zan samu man.
Malaka sunanka?
A sunana Aminu Yunusa.
Gashi mutane sun zo tura kuɗi ko jan kuɗi daga POS ɗinka. To yaya al'amarin yake?
Al'amari ba kuɗi a rage.
Me yasa ba ku samu ne a can banki ba can kuke ɗaukowa ba?
A banki da mammoz ba a nan muka fi samun kuɗi ba, ma muna kan samu a banki muka samu a hannun 'yan kasuwa. Hannun 'yan kasuwa babu. Bankin ma an kaje yanzu sai layi shi ne da mo. Kuma kama gambar layin ma a zukan kama kuɗinsa ƙari babu. Wasu mami ba ne in aka ce kana da ko 5,500 kake badawa, ai za ka samu sama da 1,000 a rana, inda a nan yanzu ya ce gana ba da 5,500 a sani ko wallahi nan sai dai an ma layina.
To da tijo ya zo kai ka zo ba ku ya ke nan
na hakura lazi
ha kwazuran da ya fito da kai fa
in ko gaba wa Allah
tabbace wasu kenan da nazarta ta bisa la'akari da wannan kunci da jama'a ke ciki da ba zai haifar da ɗa mai ido ba ya sanya wasu daga cikin gononin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar suka ɗunguma zuwa fadar shugaban ƙasa don neman yadda za a samar wa al'ummar ƙasa sauƙi yanzu kafin sabbin kuɗaɗen su wadata a hannun mutane. Abokin aiki na Umar Faruk Musa ya zanta da gwamnan jihar Kaduna ɗaya daga cikin gononin da suka gana da shugaban ƙasa don jin yadda ta kaya a ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari.
Eh, mun zauna da shugaban ƙasa kuma mun nuna mishi abubuwan da suke damunmu da halin da al'umma suka shiga domin wannan tsari da aka kawo na canza kuɗi. Shugaban ƙasa ya mana bayanin abubuwan da aka gaya masa, kuma mun ga cewa babban bankin Najeriya da su Mint masu buga kuɗin ba su gaya mishi gaskiyan abin da ke faruwa ba. Me ye gaskiyan? Na farko, kuɗin da suka karɓa daga al'umma a yanzu an gaya mana kamar naira trillion 2 ne da 'yan kai, amma sababbin kuɗi da suka buga naira biliyan 300. Saboda haka ya zaka karbi kuɗi irin wannan ka buga naira biliyan 300? Shi yasa ake samun matsaloli, kuɗin babu shine bai isa bane. Duk mun ma shugaban ƙasa wannan bayani, kuma ya ce cikin wannan satin da ya rage ce zai nemi babban bankin Najeriya da sauransu da bankuna ma yana ganin su ma suna da laifinsu, zai ga abinda za su gaya mishi kafin ya ɗauki mataki. Amma bai nuna mana cewa wannan magana ta ƙare ba, ba za a ƙara lokaci ba, kuma bai nuna mana cewa a za a ƙara lokaci ba. Tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba, kila zai kawo ma tashin hankali a ƙasan, kuma muna ganin zai iya bata zabe, zai ma sa kila ma kada ai zaben gaba da.
Tun da farko dai manyan jami'an babban bankin Najeriya CBN tare da haɗin gwiwar jami'an EFCC da kuma ICPC sun kama wasu bankuna inda suka makara kuɗaɗe a cikin leda a cikin ATM amma ba a farke ledar ba. Wasu bankunan kuma an ɓoye su ne suka yi ta bankaɗo su an fito da su. A sanya su a ciki don mutane su rika sa. Har ya zuwa da yanzu ka'idar abin da za a iya ba wa mutum a 20,000 a kanta, nan kuma wajen ATM ɗin shi ma 20,000 ɗin ne, amma wani lokutan kuma sukan ce to kowa sai dai ya ɗauki 10,000 har ma ya dawo 5,000 amma ce ma kuɗi ya ƙare. Hakan ya sanya cincinɗi Aminu Ibrahim, tsohon ma'aikacin banki kuma masani gaba da harkar tattalin arziki, don jin ƙarin bayani. Malami ne, shin wai yaya wannan al'amari yake a bisa tsari kamar yadda kasashen duniya suke, tunda ba Najeriya ba ne kaɗai ta taɓa yin canjin kuɗi?
Wato canjin kuɗi da a cikin duniya akan yi canjin kuɗi, kuma ba wani laifi ba ne a yi canjin kuɗi, amma ba akan yi shi ne a gurguje haka ba. A ce an ba da takaitaccen lokaci wata biyu ko wata uku kowa ya canza kuɗi. In ka duba kwanakin baya da suka wuce ko shekara ɗaya ko biyu da suka wuce, ƙasar India ta yi canjin kuɗi. Amma abin da suka tsara, duk wani tsohon kuɗi in ya shiga ba zai fito ba, ko ba su sa wani ƙayyadajjen lokaci ba. Sannan sabbin kuɗin da suka yi, suka yi mitin ɗinsu, aka wadatar da su yadda kowa zai samu. Kaga na farko kenan. Na biyu, in ba ka mance ba, shekara uku huɗu da suka wuce, ƙasar Amerika ai ta yi canjin kuɗi. Ta ce series kaza na shekara kaza za mu janye su, amma ba su ce ga lokaci ba. Suka ce duk wanda ya shiga ba zai fito wani. Kuma suka fitar da sandin nan ya wadace mutane. To in ma ba kaman ce ba shi ya jisa ne. Lokacin muna primary school aka yi canjin kuɗi daga pounds zuwa naira. Kafin ka ce lokaci kaɗan, mutane sun san ga mayar da sabon naira take. Inda za ka iya tunawa, aka gayyato mawaƙanmu na Hausa a nan arewa, can kusa aka gayyaci na Yarbawa, na Inyamurai su ma aka gayyace su. Ana naira da kwango sabon kuɗi, sabon kuɗin Najeriya, Allah ya mana arziki. Wakan da Haruna Kuti ne.
Ba shakka, ba shakka.
Amma yanzu in ka duba mutum nawa ne ma suka san ya ma sabon kuɗin nan ne. In ka duba, in ka ɗauki ƙasar Najeriya, ka ɗauki India. India yanzu yawansu kusan mutum miliyan ɗaya ne da miliyan ɗari uku. Ka ɗauki mutum miliyan ɗari biyu da ashirin ko? To amma India ta yi wannan abin ba wani ya faɗa. Ba wani wanda ya wahala. Amma mu namu ga abin da ta kakara ya karya ba. Sannan yanzu ana ta wahalar da gaba. Jiya na sun je zan shiga mota. A tashar mota ba su karɓar transfer. In baka da kuɗi sai dai ka bar tafiya. Haka nan mutane da yawa suka bar tafiya. To ni wannan ina ba da shawara. Lallai gwamnati ta dubi wannan abin. Kuma a dubi kiraye-kirayen musamman da majalisar tarayya ta yi. Ta ce a ba da lokaci zuwa ƙarshen watan bakwai. Ana sa ran lokacin kuɗin ya wadata kuma kowa ya ma fahimci inda aka nufa.
Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin banki a Najeriya. Sani Malfashi, mura Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya ta Super Eagles ta biya bashi a yau Litinin, bayan da ta bi ƙasar Equatorial Guinea har gida, ita ma ta doke ta da ci ɗaya da nema. A wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar nan ta 2023, Moses Simon ne ya zurawa Najeriyar ƙwallo ta hanyar bugun penalty, wanda kuma ya bata nasara a wasan, lamarin da kuma ya mayar da ita saman rukunin nasu na A da maki 8. Najeriya dai ta rasa damar samun tabbacin tikitin gasar a ranar Juma'ar da ta gabata, sa'ad da ƙasar ta Equatorial Guinea ta ziyarce ta a Abuja ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema. A sauran wasannin neman gurbin gasar da aka fafata a yau, Congo ta bi Sudan ta Kudu har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema. Haka ma Algeria ta bi Nijar ita ma ta doke ta da ci ɗaya da nema, yayin da Angola ta karɓi baƙuncin Ghana suka kuma tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Tottenham ta Ingila ta raba gari da mai horar da 'yan wasanta Antonio Conte bayan kwashe tsawon watanni 16 yana aikin. Conte ɗan ƙasar Italiya mai shekaru 53 ya koma Tottenham ɗin ne a watan Nuwamban shekara ta 2022, bayan da ƙungiyar ta sallami Nuno Espirito Santo. To sai dai masu share kan lamuran wasanni na cewa kocin ya yi ta faman tatata ne tun komawarsa a ƙungiyar, inda ya ta fuskantar ƙalubalen wanzar da nasara a wasanni. Duk da yake yanzu haka ƙungiyar ce ta hudu a teburin gasar Premier, to amma an yi wajarar da ita daga dukkan sauran gasanni. Angelo Conte yana zargin 'yan wasansa tare da ƙoƙarin ɗora alhaki kansu a duk lokacin da ƙungiyar ta sha kashi, lamarin da ake ganin ya kawo cikas da rashin haɗin kai a tsakanin 'yan wasan ƙungiyar. A fagen wasan tennis kuma, ɗan ƙasar Serbia Novak Djokovic ya kafa sabon tarihi na daidaicewa da wanda ya fi kowa daɗewa a kan matsayin na farko a duniyar tennis. Sabon jadawalin mafifitan 'yan wasan da aka fitar yau Litinin ya nuna Djokovic mai shekaru 35 ne ke sama a zaman na ɗaya mako na 378 kenan, inda ya daidaice da tarihin da Steffi Graf ya kafa. yana da maki 6,980 tare da tazarar maki 200 tsakaninsa da wanda ke bin sa Carlo Alcaraz dan kasar Spain a jadawalin zaratan yan wasa na baya-bayanan da aka fitar. Djokovic wanda ya sami lashe manyan gasannin tennis 22 na duniya a tarihi ya soma darewa kan mukamin na daya ne yana da shekaru 24 da haihuwa a ranar 4 ga watan Yulin shekara ta 2011 inda kuma ya taba kwashe tsawon makonni 122 a jere yana sama ba tare da an kado shi ba. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
Madalla yanzu kuma ga nasiha akan tasirin azumin watan Ramadan.
Muhammad Sani wanda ake cewa malamin iya anan babban birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Wa azumi iya da fa'idodi masu yawa musamman ga matasa. Azumi yakan kare sha'awa. Yaro ko matashi wanda yake ya dan yi shekaru haka daga 15 abin da ya sama yana da sha'awoyi masu yawa a tare da shi. Annabi yake cewa mana fa alaikum bisawm fa innahu lahu wija. Saboda yara in babu sha'awa a tare da su komai na ibada baya musu wahala. Saboda ita sha'awa ita ke taro abubuwa na shirme. Sayyidina Ali yake ce mana rukibal haywan min shahawatin bila aql wa rukibal malaika min aqlin bila shahawa wa rukibal insan min kilayhima. Sayyidina Ali yace Allah ta'ala ya halicci dabba ita wato sha'awa gare ta bata da hankali, shi kuma malaika Allah ta'ala ya halicce shi yana da hankali baya da sha'awa, shi kuma dan adam Allah ta'ala sai ya halicce shi da duka biyu ga sha'awa ga hankali. Sayyidina Ali yace wato idan sha'awar shi ta hau sama ta yi ƙarfin hankalin shi dan adam sai ya koma sara dunal haywan, sai ya koma dabba ma ta yi shi, sai kaga ya taba abin da ba nashi ba, sha'awa kenan. Shi ko azumi yana kare sha'awa, wato ba tsahi ba kadai, matasa su ne ma ya cancanta a ce sun kula da azumi saboda suke da ƙarfi a jika sannan suke da sha'awa mai ƙarfin gaske. Ita ko sha'awa takan hallaka mutum a duniya. Kenan matasa ina kiranku tun da ƙarfinku wato ku saba. Annabi kiga mana yake cewa at-taubatu hasanatun, tuba abu ce mai kyau, walakin inda shababi ahsan, aurin matasa ta yi kyau. Da samari matasa ina kira a gare ku, wannan azumi dama ce Allah ya bamu subhanahu wataala ta mu koma gare shi gaba daya. Ubangiji ta'ala ya gafarta zanubanmu, ya yahi mana laihuhukanmu, ya bamu ƙarfi akan wato kada mu yi hankali. Kuma zaka ga mutum wai da sahi sai a tarki wani kallon film wai na rage wuni, ladan azumin ka ne kake rage, ka rage wa azumin lada, kenan ka bata lokacin ka a banza kana matsayin matashi ka kula da wannan abubuwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, yau Litinin wata mace yar bindiga ta kashe yara uku da manyan mutane uku a makarantar Christian Grade a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana. To sai dai 'yan sanda sun harbe tare da kashe macen nan take wadda da farko aka bayyana ta a matsayin yar matashiya ce. To sai dai daga bisani hukumomi sun tabbatar da cewa wadda ake zargin ta shekaru 28 da haihuwa ce. Birnin Nairobi da wasu manyan biranen kasar Kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kinjinin gwamnati a yau Litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a suke ciki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba William Ruto. 'Yan sanda sun halarta zanga-zanga a jiya Lahadi, to amma Odinga ya ƙarfafawa 'yan kasar ta Kenya da su fita zanga-zangar ko ta halin ƙaƙa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Litinin ya ɗage shirinsa na yin garan bawul ga ɓangaren shari'a na ƙasar sakamakon gagarumar zanga-zanga da yaje-yajen aiki a duk faɗin ƙasar na nuna adawa da shirin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin dakatar da tsare-tsaren majalisar dokoki kan shirin mai tattare da cece-kuce domin samar da damar tattaunawa ta ruwan sanyi. Gwamnatin mulkin sojin ƙasar Burkina Faso ta dakatar da gidan talabijin na France 24 a yau Litinin bayan tashar ta talabijin ta nuna wata tattaunawa da shugaban ɓangaren arewacin Afirka na ƙungiyar Al-Qaida. Dangantaka tsakanin Paris da Wagadugu ta taɓarɓare ainihin tun sa'ar da sojojin ƙasar ta Burkina Faso suka karɓe iko a wani juyin mulki a watan Oktoban da ya gabata.
To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan Manik. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.